لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا هو السلام عليكم ورحمة الله كفن متجبا أكويت كيتشون تنبيوي ويتنبيع نفركو yana tambaya ne cewa idan mutum yana da motoci na haya sai ya sayar da su to zai fitar da zakka a kudin da ya sayar da su din ko kuwa da mota ta haya da gida na haya da dukan waɗansu na'urori da ake yin amfani da su dan neman abinci kamar injin nika nika na gari ko nikan tattasai ko inji na yin welding ko dukkan wata kayan na'ura ta neman kuɗi keken ɗinki da sauransu waɗannan abubuwa ba a fitar musu da zakka amma kuɗin da mutum ya samu da waɗannan abubuwan idan ya tara suka kai nisabi suka shekara to zai fitar da zakkarsu haka idan mutum ya sayar da motocin sai ya haɗa kuɗin da waɗansu kuɗinsa lokacin zakka ya zai fitar musu da zakka amma idan ya yi waɗansu bukatu da su kafin lokacin zakkarsa to abin da ya rage a ƙasa shi ake fitar mu da zakka gidan haya ba haka al'amarin sai yake mutum idan yana da gidaje wanda yake da 'yan haya a ciki ko da gida 10 ne ko 20 ko 30 shi gidan ba za a fitar masa da zakka ba amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan idan an tara sun kai nisabi in shekara ta yi za a fitar musu da zakka wannan yana magana akan idan mutum ya ɗauki azumi a wani gari sai tafiya ta kama shi zuwa wani gari kuma zai salla a can sai ya zanto akwai bambanci tsakanin ranar da aka ɗauki azumi a garin da ya bari da garin da ya je to idan sallah ta zo da garinsa zai yi amfani wajen yin sallah ko kuma da garin da ya je zai yi amfani wato ganin watan garin da ya bari ko ganin watan garin da ya je zai yi amfani da shi don ajiye azuminsa ina fatan bambanci tambayarsa lokacin da kai tafiya ka je wani gari hukuncin garinka ya barka gaba daya hukuncin can garin ne ya kama ka idan mutanen garin da kaje suka ce yau ne sallah dole kai sallah idan suka ce gobe ne sallah kuma dole kai sallah tare da su abinda za ka yi tambaya shi ne kila ya kasance lissafi ya sha bamban ka je can garin kana da azumi 28 su kuma suna da azumi 29 sun riga ka dauka kenan saboda haka a 29 sai suka ga wata kaga gobe za su yi sallah kenan kai kuma idan ka ajiye kai sallah gobe yanzu azuminka 28 kuma ba a yin azumi 28 to me hukuncinka irin wannan yanayi hukuncinka dole kai sallah tare da su bayan sallah karama daya wannan shine ka'idarka ko kuma ya kasance kai ne ka riga su dauka ka je garin suna da azumi 29 a ranar da kai kake da na 30 a bakinka ko ba su ga wata ba dan haka suka ce gobe za su yi azumi idan kai kayi azumi gobe ya zanto kana da 31 kenan su kuma sannan ne suka cika 30 to anan idan zaka yi sallah tare da su zaka yi azumi 31 kenan to me hukuncin ka irin wannan yanayi to shine malamai suka yi maganganu guda biyu magana ta farko malaman da suke ganin cewa zaka ajiye azumi sai dai kuma ba zaka sha ruwa a gaban jama'a ba dan kar a muna na maka zaton cewa wani baya azumi sai ka shiga daki ka ci girkin ka ka fito kai shiru ba zaka ce ni yau take sallah a wajena ba dan ba a yin azumi 31 magana ta biyu malaman da suke ganin cewa ai tunda dai ka zo nan garin hukuncin garin ya kama ka dole ka yi azumi 31 dole ne ka yi sallah sai ya zanto wannan keɓantaccen hukunci ne da ya shafe ka kai da ire-irenka al-aslu fi siyam shi ne ya zanto cewa guda 29 ne ko 30 amma ya iya yiwa ya ɗara haka idan uzuri ya kama makamancin naka za ku fahimci abin idan kun kwatanta da wata ibadar daban ba azumi ba kamar sallah ka shigo cikin sallah yanzu sallar da ake mata raka'a 4 sai ka la samu limami a cikin raka'a ta 2 kai ita ce ta farko a wajenka kai ka bara ka shiga sallah ka ga liman zai zauna a yi tahiyya kuma dole ka zauna ka yi tahiyya tare da shi idan ya tashi lokacin da ya kawo ta 4 ya zauna sannan kuma za ka zauna a yi tahiyya tare da kai idan ya sallama sannan ka tashi ka ci ko ɗaya zama nawa ka yi a cikin sallarka amma ka'ida zama nawa ake a cikin sallar to kai ka yi 3 kuma sallarka ta yi ka yi tahiyya 3 kuma sallarka ta yi kaga wannan wani abu ne da ya shafe kai ke bance ka kai kadai, idan wancan ya daure maka yana tabbatar wannan zai wayar maka da kai, dan abu ne da ka samu kanka dan ka'ida ta daukan azumi ko ajewa, wato ibada ce wanda mutum baya ke bantar kansa shi kadai da ita, dole ya bi sauran jama'ar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da kaga wata idan ka fada a gari cewa na ga wata aka kare ta aka ce ba yadda da ganin ka ba, to ba shi halatta ka dauki azumi kai kadai, dole ka bari ka dauka tare da jama'a. Ko da ka gane ka bada shela a gari aka ce ba yadda da ganin ka ba, jama'a suka ce su ba za su yi sallah, ba shi halatta ka ce za ka yi sallah kai kadai, domin da sallah da daukan azumi da layya da idi dukkan su ibadatun jama'iyya, ibada ce wanda yake taron jama'a ne suke haduwa su yi gaba daya. Mutum daya baya kadaituwa da ibadar, ko kuma wadansu tsiraru su saba wa mafiya yawa, idan sun yi haka to ba za a karba ba. Ina fatan kun fahimta wannan dai shine fiqhun masalar. Wannan kuma yake cewa wace irin tafiya ce mutum zai iya ajiye azumi a cikin ta, sannan kuma menene yake tsakanin ajiye azumi din da shan ruwa. Tafiyar da zaka yi azumi, da zaka ajiye azumi a cikin ta, dukkan tafiyar da zaka yi mata kasar to ya halatta ka ajiye azumi a cikin ta. A ka'ida ta shari'ar musulunci ba a yakance ta da wani adadi na kilometers, cewa ga wani adadi na kilometers sai in ka cinye su ne sannan kai tafiyar da zaka yi kasar, domin lafazin as-safaru a larabci laysa lahu haddun la fil lughati wala fil shar'i fal mu'tamadu fihi al-urf, wato baya da iyaka, ba wani wanda zai ce ma ga wani kamus na larabci da yake tafiya ba a kiranta da suna as-safaru sai ta kai kilometer kaza. Babu kuma wani hadisi ko aya da zaka iya kafa hujja da shi cewa tafiya ba a kiranta da suna tafiya sai ta kai mil kaza ko kilometer kaza. Dan haka dangane da tantance menene tafiya, akan koma ne zuwa ga urfin mutane, ma ta'arafa alaihin nas, me mutane suka saba fada. Idan mazaunin Maiduguri, nan cikin garin Maiduguri ina Dambuwa Road, sai na tashi na tafi Barak na hanyar Baga mai Malari Barak, na yi tafiya ko na je unguwa, unguwa na je, to ba zan yi kasuwar ba kenan. Daga garin Maiduguri sai na tashi na tafi Bene Shek, kaga na yi tafiya. Daga nan zuwa Bene Shek kuma kilomita nawa ne? 70 ko 60 ko nawa makamancin haka, 74 ko nawa makamancin haka. To zan yi kasuwar kenan a hanya, kuma zan ajiye azumi idan ina so. Daga nan sai na tashi na tafi Dambuwa, kilomita 80 ko nawa makamancin haka, zan ajiye azumi zan yi kasuwar. Daga nan sai na tashi na tafi Bama, kilomita 70 ko nawa makamancin haka, zan ajiye azumi idan ina so zan yi kasuwar kuma a hanya. Duk abin da za a kira shi da suna tafiya, wanda za a bambanta shi da zuwa unguwa, to shi ne. Idan abokin kake ka ga tashi daga boci ka tafi kafin ma daki, kilomita 40 ne, amma za ka iya kasuwar a hanya. Idan a Kano kake ka tashi daga Kano ka tafi Gwarzo, kilomita 70 ne, ko ka tafi Gezawa kilomita 50 ko nawa makamancin haka, za ka yi kasuwar a hanya. Idan ka tashi daga Kaduna za ka je Zaria, daga Zaria za ka je Kaduna, za ka iya kasuwar a hanya idan sallah ta kama ka. Ya halatta ka ajiye azumi kuma idan kana so, kilomita 70 ne, idan sunan shi tafiya ba unguwa ba. Ina fata an fahimta. Daga Kaduna kam ko jajaza ka, za a ce ka je unguwa ko za a ce ka yi tafiya? Kai nan da Maiduguri kake, don me za ka ba da fatawar haka? Yan Kaduna ne za su ba da tafiya. Mutumin da yake cikin garin Kaduna in zai je jajaza, a ce wane ya yi tafiya ko za a ce wane ya je unguwa? In aka ce unguwa ya je, to ba zai kasar ba, ba zai ajiye azumi ba. Ya aka ce tafiya ya yi, to zai ajiye azumi kuma zai kasar. Kawai shi ne bambanci. Ma'ana dai nassi na shari'a bai iyakance wani adadi na mil ko kilomita, cewa idan ka in ya kai haka sannan za a kira shi da suna tafiya ba. Akan kyale mutane menene suka dauka tafiya a garin su, daga wani ratan tafiya, wani distance, wani zango, wata masafa ce wanda za a kira ta da suna wani yayi tafiya, to ita ce ake yin kasaro, ita ce kuma ya halatta ajiye azumi. Bambanci shine kasar dole ce bisa zance mafi inganci. Dan haka waɗansu daga cikin malamai suke ganin duk tafiyar da za ta yi mata kasoro, inda za ka cika sallah ba ka da sallah. Amma ajiye azumi ko ba dole ba ne, in ka ga dama ka yi azumi, in ka ga dama ka ajiye. To wanne ne ya fi cikin ajiyewa ko abin nan? Wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya shi da sahabbai, kamar yadda hadisi yake cikin Sahih Bukhari a Kitabu Siyam, cikinsu akwai mai azumi, cikinsu akwai wanda ya ajiye. Kuma wani bai aibata abun ba, mai azumi bai ce kai wani me yasa ka ajiye ba, wanda ya ajiye bai ce kai wani me yasa kai azumi ba. Sai dai abinda sunna ta nuna shi ne, lokacin da ka yi tafiya ka ɗauki azumi a bakinka sai ka sha wahala, wahala mai tsanani, to abinda sunna ta tana da shi ne ka karya azuminka bayan sallah sai karama daya, domin akwai wani sahabi da ya dauki azumi ya jigata ya rinka suma da rana, aka zo aka faɗa manzo Allah, sai manzo Allah ce laysa minal birri siyamu fi safar, baya cikin aikin da'a mutum yayi azumi lokacin da yake tafiya. Sai malamai suka fassara abin da yake nufi, baya cikin aikin da'a ko neman lada ga matafiyin da ya ji wahala amma kuma ya kisa ya ci abinci, ba wani karin lada da zaka samu, gara ka ci abincinka kawai bayan sallah sai karama guda daya. Wannan hadisi shi ma na cikin Sahih Bukhari. Hukuncin sallar dare da aya ɗaya ko sura ɗaya ya halatta, dan zaka ɗauki sura ɗaya kai ta maimaitawa a cikin kowace raka'a, ka maimaita ta so 10 so 15 so 20 ya halatta. Manzon Allah yayi sallar dare da aya ɗaya cikin ƙarshen suratul Ma'ida, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ita kadai tare da cewa shi aka sukarwa da alqur'ani ya san shi gaba ɗaya, amma yayi haka dan ya nuna aljawal, abinda ake bukata a sallar dare doguwar tsayuwa. Wannan doguwar tsayuwa din shin ka ja dogayen surori ne ko kuma kananan surori ka haddace kai ta maimaita su kadai har kai tsayuwar da take ta kai matuka wajen tsayuwa, kari ba ci kiyamul layli. Ba bambanci tsakanin wanda yake kiyamul layli da suratul baqara a cikin rak'o'i 10 kaga izu 5 kenan, da kuma wanda ya zo daga sabbihi subhana rabbikal a'la yayi ta maimaitawa shi ma har sau 5, irin dadewar da suka yi daya ce, irin yawan karatun da suka yi daya ne, dan haka farallan kiyamul layli din su daya ne. Wancan ba zai ce bane suratul baqara fi jani kai kuma da su suratul ikhlas da qul huwallahu da qul ya kai ka hada da qul auzai, dan haka nafika ne mai suratul baqara. Dadewar sai ake bukata, dan haka Allah ce qumil layla illa qalila fa abbara bil qiyam, sai Allah ya bayanin al qiyam din a madadin sallah gaba daya. Menene hujjar ka na cewa ba za a yi zikiri da kalma daya ba? Wato magana da zikiri kenan. Hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzon Allah ya yi zikiri da kalma daya. Duk zikirai da addu'o'i da manzon Allah ya yi amfani da su gaba ɗayan su jumloli ne, kamar subhanallahi wa bihamdihi, wannan jumla ce, sentence ne cikakke. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, جملولي ني با ما جمله داي با, سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله, جمل ني ودان جملولي با ما جمله داي با سنتنس داي با, سنتنسس ني دا يوا من ذا الله يحدى حد كو بير وري غدا باب ان ذا دوكي كلمه داي ايتا كداي كلمه سنجل دينتا اي ذكري دا ايتا بابو دان هكا هر ينزو انا نا اكن بكانا دكان وندا يذكري يتي الله الله Allah bai yi zikiri ba, domin Allah me dan ka ce Allah Allah baka yabe shi ba baka kunshe shi ba, me kai kenan Allah 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 Allah, to me kenan baka ce komai ba, amma Allahu Akbar kaga mubtada wal khabar kenan, Allahu din mubtada lafzul jalala akbar kuma yazo me kenan, kaga wannan yabo ne. Ina fata an fahimta, la ilaha illallah nafiyun wa isbat, ka kore dukkan ilahiyya daga kowa, ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai daya dayan sa, subhanallah ka tabbatar masa da tsarki, tsarki kuma shine dukkan kamala da kore masa dukkan wani datti, wannan shine zikiri. Amma duk mutumin da yace Allah Allah kadai bai zikiri ba, na taba jin wani yana kafa hujjar cewa wai Allah ya ce qulillahu, ka ce Allah, to wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya yi zikiri na Allah 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 kadai shi kadai. To kaga idan mutum ya yi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masa dariya, to amma tun da kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tara sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya, tunda a wurin ba mai masa musu, to amma tun da mu ya halatta mai masa musu, kaga sai mu yi bayanin yaya al'amari yake. Qulillahu gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri, kwata-kwata ba maganar zikiri a cikin ayar, kuma ayatul alqur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayanta da gabanta, wani lokaci shine zai tantance ma'ana, ba kawai ka dauko kalma a tsakiyar aya ba. Ubangiji ta'ala ce wa ma qadarullahi haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله duk ka manta da bayan fa sai ka dauki kulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Abinda aya take cewa bisa girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a bashi, yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay, Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum. Ma'ana wannan ya zama munana Allah suka yi, munana ladabi suka yi gare shi, domin ya kyale mutane kalazubi kenan. Wanda wannan ya ci karo da hikimar Allah ne ya kyale mutane kalazubi, dan ya ce ya hasabul insana an yutraka suda afahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hikimar Allah ta ci karo da ya kyale mutane kalazubi, dan haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba sun munana ladabi gare shi. Iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, su wanda suke wannan da'awar Yahudawa ne fa, wanda sun yadda da annabi Musa, sun yadda littafin at-taura, sun yadda annabi Musa annabi ne, sun yadda at-taura kuma saukakin littafi ne, amma dan su yi musun manzancin manzon Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba. Sai Allah ya lakkana hujja akan bakin manzon Allah, yace qul kace da su man anzalal kitabal ladhi ja'a bihi Musa, to littafin da aka saukar akan annabi Musa, kuma littafin da annabi Musa zuri shi, kuma waye saukar da shi? Wa ya saukar da shi wannan kitabun? Man anzala kitabal ladzi ja'a bi Musa nuran wa hudan linnas, ga shiriya ga haske ga mutane. Taj'alunahu qaratisa, ku da kanku kuke kwafasta a cikin takaddu a hannunku. Tubudunaha, wanda ya dace da daidai ku bayyana, wanda ya dace da san zuciyarku ku bayyana. Wa tukhuna kaseera, wanda ya tikaro da san zuciyarku ku koye. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu, a cikin sa aka sanar da ku abin da ba ku sani ba. Antum wala aba'ukum, ku da iyayenku ba ku san komai ba. Da a cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa aka sanar da ku, wa ya saukar da shi? Kaga anan gurin sai su yi shiru, to tunda sai su yi sai Allah ya ce qulillahu, ka ce musu Allah ne ya saukar da shi. Ma'anan zancen qulillahu anzalal kitabal ladzi ja'a bihi Musa nuran, amma ba za a maimaita anzalal kitabal ladzi ba, tunda ya maimaito a da, sai ya zama maimai qulillahu, ma'ana qulillahu anzalahu, qulillahu anzalal kitabal ladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna katiran. Wannan shine abin da ake nufi, shine Ibn Malik cewa wa hasu ma ya'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul dani wa zaidun istughniya anhu iz urib. Ma'ana abinda duk aka san shi a cikin magana, to in ka zo yin shi ba sai ka fada wa abokin zance shi ba, dan ya san shi. Kamar mutum zai ce maka waye tare da ku a wurin ku kuma Zaidu ne kawai, sai ka ce Zaidu, ba sai ka ce Zaidu ne tare da mu ba, sai ka fada haka ba. Ba sai ka ce tare da mu akwai Zaidu ba, dan kalmar tare da ku shi sananne ya ce a wurin sa. Wane ne shi ne bai sani ba, da ka ce Zaidu ya zama ansa. Ina fatan kun fahimta. Yace wa fi jawabi, wa fi jawabi kaifa Zaidun qul dani, Zaidu bai da lafiya, sai aka zo aka ce kaifa Zaid, kaga anan ya san waye tare da ku sunan sa Zaid, amma abinda bai sani ba yana da lafiya ko bai da lafiya, da ka tashi bashi amsa sai ka ce dani, abinda kake nufi marid, bai da lafiya. Ba sai ka ce ba Zaidu bai da lafiya, dan shi mai tambayar ya san Zaidu din, dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar Zaidu, yana da Zaidu sananne ne a wurin sa. Abinda bai sani ba me Zaidu yake ciki, lafiya ko rashin sa? Ina fatan kun fahimta. To a nan gurin a cikin tambayar, ma'ana man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas, duk sananne ne tunda an faɗa baya qulillahu, ba sai an ce qulillahu anzala alkitaba alladhi, dan sananne ne a wurin mai karatu tunda ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce qulillahu. Ina ji yanzu ya bayyana a gare ka fili cewa lallai ya halatta mai maka musu, tunda muna da hujja kenan. Kaga yadda aya take, ba wannan ba za a kafa hujja da ita, mutum idan sai kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta a zikiri da kalma ɗaya, wallahi sai a yi masa dariya. Kawai an riga an ɗauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne, yayin shigar malamai a wurin da yake malamai ɗin babu su, ko ko mai son zuciya, cikin biyu lallai akwai ɗaya. Yanzu wannan duk zikiri ne na manzon Allah, bari in karanto muku kaɗan daga ciki kuji. Daga ciki manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. In ya tashi daga barci, wannan kalma ɗaya ce, jumla ce cikakkiya. Yana karanta qul huwallahu ahad, yana karanta qul a'udhu birabbil falq, qul a'udhu birabbin nas, idan ya je kwanciyar barci. Waɗannan kai duk jumloli ne. A cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta amana rasulun zuwa ƙarshe in ya zo kwanciyar barci. Wannan duk jumla ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi yana cewa alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adana li bi dhikrihi, Tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya ba wai magana kalma ɗaya bace yakan ce Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadaka salasa marrat har su uku wannan kai yana cikin Bukhari Tirmidhi ma kuma ya rawaito gashi nan gurin alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu yakan ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahayaytaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al'afiya duk waɗannan jumal ne ba inda zikirin manzon Allah yake a matsayin kalma ɗaya wanda duk yake akwai muna jiran su daga nan kafin karshen Ramadan ne ya kawo mu ba haka ana yin zikiri ne jumla ta kiyaya kuma ba a yin zikiri cikin taro kuma ba a yin zikiri da kiɗa bai halatta ba yin zikiri da kiɗa kuma ba a yin zikiri kuma ana rawa duk wannan ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu ko ta takarda guda ɗaya wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdul Qadir a cikin yana magana cewa akwai kissa da na kawo ta auren Ummu Kulthum yar Aliyu bin Abi Talib da Umar ɗan Khattab cewa kissa ce da'ifiya har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta to dai kuma ta yi mata bayanin inda aka nuna sahihancinta sai ya duba cikin silsilatul ahadithu sahiha juz'i na farko na karanta kissar da daɗewa ya kai shekara goma ko sama da haka don haka ba zan iya tuno shafin ba amma dai tabbas a cikin silsilatul ahadithu sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani kai ma inda kai nuni ka ce shi ya dha'ifanta sai ta yi muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin saboda shi hadisi dha'ifi iri biyu ne akwai dha'if wa da'afan shadidan wanda babu yanda za a yi la yataqawwa bi hali min al-ahwal akwai kuma dha'ifun munjabir alladhi yataqawwa bil mutaba'ati wa shawahid sananne ne wannan a jikin malaman hadisi da haka idan aka ce da'ifi kada ya kai shiru magana ce mujmala kada ya kunu da'afuhu shadidan bi haythu la yataqawwa bi hali min al-ahwal wato idan an ce hadisi da'ifi da'ifun jiddan kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya amma idan an ce hadisi da'ifi kada ya kai shiru zai iya zama da'afuhu munjabiran bi haythu yataqawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra sai zanto cewa min bab الحديث الحسن لغيره دعك انا فاتن ذاك دوبا وانشاء الله تافي دنيا مكة بياني الله قانا دموكم الله ساك مكة دال خير متوب نيكي دماتا بيو دهير سنة دهائي امانيا دهيركم ايه انت كانانا وانم ايه امانيا سيكي سيما ايه انت موتوشي دكم جدا جي من لكرسو يتكموتن واتن ايه انت كانانا ني ba su kai a sai musu motoci ko gidaje mallakar kansu ba dai kenan bugu da ƙari saboda ita waccan mai ƴaƴa manya ita ce uwar gida an dade ana tare kafin ya auro amarya sai ya kasance dukkan abin da ya mallaka kusan yana hannun ita uwar gidan ne ita ce take cewa kaza za a yi ko ba za a yi kaza ba a gida me hukuncin hakan cikin addinin musulunci hukunci na farko ko abi na mas'ala ta farko mas'alar cewa mutum ya baiwa waɗansu daga cikin ƴaƴansa kyauta ta gida ko ta mota a gaskiya bai halatta ba cikin addinin musulunci mutum ya bayar da gagarumar kyauta ga wani sashi daga cikin ƴaƴansa ya kyale saura dole sai dai ya hada su da kyautar su duka ko kuma ya hana su duka hujja anan gurin hadisin Nu'man ibn Bashir wanda yake cikin sahih Bukhari uba ne ya so yake banci ɗaya daga cikin ƴaƴansa da kyauta ga wutacciyar kyauta kamar yanzu kace gida ko mota ko floti sai ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zama mai shaida akan cewa ni wani na baiwa ɗana wani kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi banda wannan dan kana da waɗansu yace eh yace kowanne ɗaya daga cikin su ka bashi yace a wannan kaɗai zan ba sai manzon Allah ya tashi ya tafi yace fa inni la ashhadu ala jawrin yace ba zan shaida akan zalunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba ya shaida akan zalunci da haka a nan gurin bai halatta ba uba yake banci manyan ƴaƴansa da kyautuka ya kyale kanana idan ka ba wancan gida wannan ba sai ka bashi gida idan ka ba wancan mota wannan ba sai ka bashi mota kuma tunda kyauta ce za ka yi ba rabon gado ba ba maganar lizzakari misali hazzul unsayin yadda ka ba namiji haka za ka ba mace ko da tana gidan aure ita ma sai ka bata ka ba wancan gida ita ma sai ka bata gida ka ba wancan mota ita ma sai ka bata wannan shine abin da ya dace da doka ta addinin musulunci domin idan har ya kasance ka bai wa manyan ƴaƴa ƙanana baka ba su ba
to kuma lokacin da ka zo rasuwa fa aka raba gado, kuma su manyan ƴaƴan da su kuma za a sake yin kasafi cikin gado. Abinda zai faru shine sai ka ga manyan ƴaƴa na da gidaje da motoci, ƴan ƙanana kuma ba su da gidaje ba su da motoci, to kaga wannan shine zalunci. To amma anan gure idan ɗanka ya isa aure sai kai masa aure, ya girma ya isa ya hawa mota sai kai sai masa mota, ko kuma ka sai gida don ya zauna a ciki, to anan sai gidan ya zanto mallakar ka ne, ɗanka yana ciki, mota taka ce, takardun duk suna ɗauke da sunanka, amma ɗanka yana hawa. Wannan ya halatta, ba za a ce ba wancan jariri shi ma sai ya hawa mota, ranar da ya girma zai hawa mota ya zo ga ɗaya nan ya hau, amma wannan ya girma ya isa ya hawa mota sai a bashi mota ya hau. Amma kyauta ce tashi, ba tashi bace kyauta ta mahaifinsa. Ya girma ya yi aure, yana bukatan gida da zai zauna, a bashi gida, mai ɗaki uku mai ɗaki huɗu ya zauna, amma gidan ya zama mallakarsa, bai zama mallakarsa ba, gida na mahaifinsa ne. In har mahaifinsa zai bayar da gida, to sai ya biya kowa cikin ƴaƴansa, in kuma zai hana to ya hana kowa cikin ƴaƴansa. Wannan ita ce ta dace da a zauna lafiya tsakanin ƴaƴa, kuma shine ya dace da wancan hadisi na Umar ibn Bashir dake cikin Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Magana ta biyu cewa wato mutum ya ɗauki makullan dukiyarsa ko wani abu nan ya baiwa wata mace ta ajiye masa banda wata. A gaskiya wannan ma ya kamata magidanta su yi takatsantsan. Kila wani zai iya cewa na ba wanta ne ba don son kai ba, don ta fi ɗayar hankali ko ta fi ta ilimi ko ta fi ta sanin ya kamata, ko tana da amana ɗayar ko ba ta da amana. Duk zai iya yiwa ta wannan ya yi awo, wanda ba lallai ba ne kuma wannan ya zama shi ne dalili, amma da na faɗa abin da zai iya yiwuwa saboda shi. Amma duk da haka ɗayar ka ga cewa komai na dukiyarka ko galibin abin da ya shafi sirrin dukiyarka ɗaya ce ta sani, ɗayar ba ta sani ba, to baka kama hanyar da za a zauna lafiya a gidanka ba, don babu wani dalili da ya ce don wannan uwar gida ce an zauna da ita shekaru 20 ko 30, ta haihu har ta gaji, sannan aka auro wata amarya, ita wannan kuma ta zamanto kamar wata ƴar rabadarni a cikin gida. Yadda wancan take mace, ita ma haka take mace. Yadda wancan take da haƙƙi, haka wannan take da haƙƙi. Ba haƙƙin wata da ya fi na wata a tsakaninsu. Tunda kowace sunanta matarka, inda za ka mutu, su duka ɗin nan za a tara su ne a cikin rubu'in dukiya in ba ka raɗa. Ɗaya bisa huɗun dukiya za a raba musu daidai su duka. Da wadda aka aura shekara 30 baya, da wadda yau aka gama ayyiriri ta je ta tare. Ba dai matarka bace ba, aka gama guda yau ta tare matsayinsu ɗaya. Idan kana da ƴaƴa haka za a ba su sumuni ɗaya cikin takwas na dukiya su raba a tsakaninsu, tsakanin wadda kuka yi shekara 20 da ita da wadda yau shekara 1. Da haka babu wadda ta fi wata ta fuskar haƙƙi a tsakaninsu da juna. Da haka idan mutum yana so a zauna lafiya, kamata ya shi ya riƙe kayansa da kansa, ko kuma wannan ya ɗaura mata nauyin ita za ta kula da kaza, wannan ita za ta kula da kaza. Tunda da wuya idan kana da mata biyu ka samu ɗaya ta fi ɗaya ta kowace fuska. Eh, kila ɗaya ta fi ɗaya hankali da sanin ya kamata, amma ɗaya ta fi ɗaya adana abubuwa, ɗaya ta fi ɗaya kaza, ɗaya ta fi ɗaya kaza. Allah na raba baiwarsa ga kowa da kowa. Da haka wannan shi ne ya fi dacewa da yadda za a zauna lafiya. Wannan mai takarda ta biyu sai da ya haɗa ni da Allah, sannan ya ce in karanta cewa ya ce da ina cikin waɗanda kullum sai sun zage ka, sun faɗi bagar magana a kanka, amma don Allah ina fatan ka yafe mu. Ya yi magiya shi ya sa na karanta. Ubangiji ta'ala shi yafe mana gaba ɗaya. Dukkan mutumin da ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne, ko da ya zanto kana da haƙƙi, yana da haƙƙi ne ya zage ka, kai masa ba daidai ba, ko kuma ya zanto ba ya da haƙƙi, haka kawai don ya zalunce ka ya zage ka, kaga ɗaya daga cikin biyu ne. Da haka roƙon da nake, ya Ubangiji, dukkan wanda ya zage ni a sanadiyar na yi masa ba daidai ba, na shiga haƙƙinsa, ya Ubangiji, ka sanya zagin nan ya zamanto sanadiyar kankare haƙƙinsa da ke kaina. Ya Ubangiji, dukkan wanda ya zage ni ban taka masa ba, ban zubar masa ba, haka kawai ya zage ni, ya Ubangiji, ka yafe masa irin yadda nake son ka yafe mu. Da kai, da wanda na sani, da wanda ban sani ba, duk wannan shine hukuncin. Wanda yake cewa menene hukuncin mutumin da kullun sai ya muna dawa mahaifansa? Haƙƙin iyaye ƴaƴan uwa haƙƙi ne mai girma a cikin addinin Musulunci. Da haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya haɗa ambaton yi masa bauta shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani ba, da kyautata ma iyaye tare da juna a cikin Alƙur'ani. Ya faɗi haka a cikin abin da ya shafi Banu Isra'ilawa, al'ummar da suka wuce baya a kenan,
ya faɗi haka cikin abin da ya shafi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Tun lokacin da muka riki alƙawari da banu isra'ilawa zurriyar gidan Yaqub, muka ce da su la ta'buduna illa Allah, ka'idar ba za ku bauta ma kowa ba sai Allah, sannan wa bil walidayni ihsana, ku kyautata wa mahaifa. Kaga wannan al'ummar da suka gabace mu kenan abinda Allah ya riki alƙawari tsakanin shi da su kenan. Al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ubangiji ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, sannan yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, sannan an ishkur li wa li walidayka ilayya al masir, bautawa Allah shi kadai kake ta tawa mahaifanka. Kaga abu ne mai girma, tunda har aka hada shi da bautar Allah a cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban.
Na'am,
zan tunatar da kai hadisi guda biyu. Hadisi na farko, shahararren hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mummunar addu'a ga mutane guda uku. Jibril kai ya mummunar addu'a gare su, manzon Allah ya ce amin. Mutum na farko wanda watan Ramadan ya shigo har ya fito, har ya wuce ba tare da yayi aikin kirki da za a yi masa gafara ba, malaika Jibril ya ce Allah ya kaskantar da shi, Allah ya wulakanta shi, manzon Allah ya ce amin. Mutum na biyu, mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu suna da rai, ko ɗaya daga cikinsu ba tare da yayi wani aikin da'a da za su yadda da shi ba, irin aikin da'a da zai zama sanadiyar shigar shi aljanna da tsirarsa daga wuta. Malaika Jibril ya ce Allah ya wulakanta shi, ko Allah ya kaskantar da mai haka din. Ya ce da manzon Allah ce amin, manzon Allah kuma ya ce amin. Mutum na uku, mutumin da aka ambaci manzon Allah a wajensa bai masa salati ba, aka ce annabi Muhammad sai kai shiru a madadin kai gaggawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai kai shiru baka ce komai ba. Shi ma malaika Jibril ya ce Allah tozalta shi, Allah walakanta shi, sai amin. Manzo Allah ya ce sai na ce amin. Kaga wannan ko shakka babu, akwai razani da firgici a cikin wannan, da haka ya kamata ka yi iyakacin kokarinka ka nemi gafarar mahaifanka, musamman ana cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan, ka nemi su ya kai maka cikin abin da kake musu. Wajibi ne tsaye biyayya ga mahaifinsa, ko da mahaifinsa ba musulmi ba ne, ballantana kuma ya zama musulmi. Wajibi ne bi umarninsa, matukar ba ya umarce shi bane da sabawa Ubangiji. Da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kwarai da gaske. Kuma cikin iyaye guda biyu idan an haɗu, haƙƙin uwa ya fi girma sama da haƙƙin uba. Tunda wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin mutane wa ya fi kowa haƙƙin in kyautata mu'amalata da shi? Manzon Allah ya ce mahaifiyarka. Ya ce sannan wa? Ya ce mahaifiyarka. Sannan wa? Har sau uku sannan ya ce mahaifinka. Sai wannan ya nuna girman haƙƙin mahaifiya. Idan an hada da na uba, wato ya tsara na uba din girma. Su biyun duk suna da haƙƙi a kanka, dole kai musu da'a, dole kai musu biyayya. In kana magana da su, ka rinka yi da magana da ta kunshi girmamawa, kar ka daga murya akan muryarsu, kar suna cikin magana ka yanke su, ka jira har sai sun gama, sannan ka ba su amsa gurgudan abin da ya kamata ka ba su amsa. Wannan wajibi ne, kula da abincinsu, suturarsu, maganinsu, wurin kwanansu, lafiyarsu, duk wannan wajibi ne. Gayar da su, tuntubar me suke ciki, gabatar da bukatunsu akan bukatunka, wannan duk wajibi ne. Duk da yake neman albarka, da yake neman tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama, haka suka bata yi tsakaninsu da mahaifansa. Allah ya tsare mu. Na biyu, yana magana akan cewa shin yin sallar dare a cikin watan Ramadana tare da liman a masallaci bid'a ne ko sunna ne? Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da sahih Muslim daga ummuna Aisha, Allah shi kare yadda a gare ta, tace a da lokacin sallar dare a cikin Ramadana, kana nasu yusalluna awza'an, mutane da suna sallah kashi kashi ne, sai ga mutum daya da mutum biyar suna jam'i, sai ga mutum daya da mutum hudu, wani mutumin kuma ga can a cikin gefe cikin masallaci dai, kowanne suna harkar gaban su. Tace sai wata rana sai manzon Allah ya ce, ke Aisha dauki tabarma ta, ki sa mun a cikin masallaci, zan yi qiyamul layli, zan yi sallar dare. Aisha ta je cikin fada manzon Allah, tabarma a cikin masallaci. Da manzon Allah ya je kabar ta yi shiga sallah, sai wani adadi na sahabbai suka ganshi, duk sai suka zo suka bi shi aka yi sallah. Washe gari tabarma tana nan yadda take, sai jama'a suka ji labari, sai aka sake zuwa masallaci adadin da ya fi na jiya, manzon Allah ya sake musulmanci aka yi sallah. Washe gari a dare na uku, jama'a suka ƙara jin labari ya yadu, aka sake fita a masallaci, manzon Allah ya musu sallah. A dare na hudu sai ya kasance adadin mutanen ma har wajen masallaci ya fita, sai manzon Allah ya ke fitowa, ya zama sa a gida bai fito ba. Mutane suka zauna suka yi ta jira har can aka jima, waɗansu suna tashi suna ce as-sala as-sala as-salatu jami'a, wato suna nufin manzo Allah ya fito ayi sallah, manzo Allah ya shiryo kiyale su, bai fita ba har sai lokacin da aka yi kiran sallah wanda za a yi sallah asuba, sai manzo Allah ya fito aka yi sallah asuba tare da shi. Mutane suna masallaci sun kida tafi gidansu, bayan ya gama sallah asuba ya hawo kan minbari yayi innal hamdalillah, yace ya ku jama'a abin da ya hana ni in fito jiya ba dan komai ba dan ina jin tsoron kar in fito a wajabta muku ita, in an wajabta muku ita kuma ba za ku iya yi ba. A yanzu suna nan a matsayin ta na sunna, wanda zai yi sai yayi, amma jin tsoron kada in fito wahayi ya sauka cewa ta zama wajibi shi yasa ban fito ba, ba wai fitowar ce bata halatta ba. Saboda haka manzon Allah ya fito yayi sallah tare da mutane har dare nawa, to ya za mutum kuma ya ce abin bid'a ne? Kuma ga hadisi cikin Bukhari, ga hadisi cikin Sahih Muslim. Aisha ta ce da manzon Allah bai fito ba sai mutane suka ci gaba da yin sallar su yadda suke yi, da wani su yi su biyu, wani su yi su biyar, wani su yi su uku, haka har annabi bar duniya, haka har lokacin sayyidina Abubakar zo bar duniya, haka a farkon shekara biyu na mulkin Umar ɗan Khattab. Amma daga baya sai aka sake zuwa aka ci gaba da yin jam'i makamancin wanda manzon Allah ya musu a dare guda uku ɗin can. Kuma tun daga nan taranto sunna muttaba'a, sahabbai ke yin jam'in sallar dare cikin watan Ramadan kuma har yau. Kuma maza su je, mata su je. Don idan ka ce kar mata su je, ya za ka yi da hadisin da gashi nan ma a bulugul maram ɗin gidanka, karkaɗe masa ƙura ka buɗa ka gani, sai ga an ce manzo Allah ce la tamna'u ima'allahi, bayan Allah mata in sun ce za su je masallaci kar ku hana su, ku kyale su, to in sun je me za su yi? Gaɗa sallah za su, manzo Allah ce kar ku hana su, idan ɗaya daga cikin ku mata su ta nemi izini za ta je sallah, kar ya hana ta, ya bar ta. To kaga a nan gurin wato ainihin wani yazo ce sallan tarawihi ko sallan qiyamul layli ko tahajjudi bid'a ne? Ko shakka ba, wannan jahilci, jahilci ne na sarari kamar rana a lokacin azhar. Abinda waɗansu ba sa ganewa shine sai su dauka tahajjud daban, tarawihi daban, qiyamul layli daban, qiyamul ramadana daban, ba inda abu ɗaya ne, musammayat kulluha asma'un li musamman wahid, sunaye ne na abu guda ɗaya. Sallah da ake yi da daddare akan ce mata at-tarawih, saboda akwai salo na ayi raka'a hudu a huta, a sake yin hudu a huta, sannan ayi uku, kaga ana yi ana hutawa kenan. Akan ce mata qiyamul layl, tunda a wani yanki na dare ake yin ta. Akan ce mata at-tahajjud.